ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Usman ibn Affan a nan gadan kaya a cikin garin Kano. A yau Juma'a, ko mu ce yammacin Juma'a, daren Asabar 24 ga watan Jumada Taniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432, wanda kuma yayi daidai da 27 ga watan 5 miladiya ta 2011. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai tsarki, wanda a yau muna za mu ci gaba da tafsirin suratul Balad, wanda za mu tashi daga kan aya ta 11.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.
وبنجد يجي فلاقتحم العقبة، ثم زي هنا بزي كوتا أكبابا، وما أدراك ما العقبة، هما بيسند دكي أبند أكي تشي وأقبة. Fakku raqaba, dan tabawa ko baiwa, aw it'amun fi yawmin dhi masghaba, ko kuma ciyarwa a wani yini ma'abocin yunwa, yatiman dha matraba, ga maraya ma'abocin kusanci, aw miskinan dha matraba, ko kuma miskini ma'abocin tsananin talauci. Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil marhama, sannan ya kasance daga waɗanda suka yi imani kuma suka yi wasici da hakuri kuma suka yi wasici da tausayi, ulaika ashabul maimana, waɗannan sune ma'abota dama. Wallazina kafaru bi ayatina, kuma waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu, hum ashabul mashama, sune ma'abota hagu, alaihim narun muqsada, akwai wata wuta rubaffiya a kansu. Ubangiji Maɗaukakin Sarki a wannan sura, kamar yadda yake hujuro mana ɗabi'a ta ɗan adam yayin da ya butulcewa Allah, har ya manta da ni'imomin da Ubangiji ya yi masa, irin wanda Ubangiji ya ambaci kaɗan daga cikinsu, alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa shafataini wa hadaynahu an-najdayn, ya manta ni'imomin da Allah ya masa ta ɓangaren gina jikinsa, da ainihin ta ɓangaren shiriya ta ruhi da ruhin abin shiriya ta ruhi da Allah ya masa, ta hanyar nuna masa hanyoyi guda biyu waɗanda sanin su zai taimaka masa wajen ya samu tsira. Har ma yake wato Al-Fahri yana cewa ahlabtu malal lubada, na ciyar da dukiya mai ɗumbin yawa. Ko dai yana Al-Fahri da ya ciyar da wannan dukiya, dan yakar addini da ainihin jefa tsana ga masu bin addini ko bata musu suna ko bata musu ainihin labarin su ko kuma yana alfahari yana kafafa da cewa ya ciyar da dukiyarsa kamar yana gorantawa Ubangiji wannan to shine Ubangiji yake fadar abinda ya kamata yayi bayan ni'ima da Allah ya masa wacce ya ambata abinda ya dace yi to amma bai yi ba falaqta hamal aqaba to me ya hana ba zai kusa aqaba ba al-iqtihab shine ka kusa guri wanda yake mai wahalar shiga ka kusa ka tsallake ka wuce shine ake nufi da al-iqtihab a larabci al-aqaba asalin kalmar aqaba a larabci tana nufin hanyar da take tsakankanin duwar wutsu wato hanyar da take tsakankanin duwar wutsu hanya ce mai wahalar bi hanya ce da mutum in zai bita sai ya sha gwagwagwa sai ya ci kwakwa sai ya wahala Ubangiji ya yi amfani da wannan kalmar aqaba dan ya nuna hanya ce mai wahalar bi ba kowa da yake yadda ya bi yake yadda ya bita ba sai wanda Allah ya bashi duniya wanda ya bashi jajircewa da hakuri da dauriya shine zai yadda har ya bi hanyar ya ga ya ketare ta Ubangiji yace falaqta hamal aqaba wasu malamai suka ce akwai hamzatul istifhami anan hudifat wato yadda abin yake afalaqta hamal aqaba maimakon ya tsaya yana cika baki cewa ahlabtu malan lubada me zai hada ba zai kusa wannan hanya me wahala ba yaga cewa ya tsallake al-aqaba din wasu malamai suka ce aqabatun ce fi jahannam aqaba din wato wani tudu ne a jahannama wanda mutum da ayyukansa na kwarai zai iya ketare wato hawa wannan tudu wasu suka ce jabal ne a cikin wutar jahannama wasu suka ce sirati ne wato tsakanin wutar jahannama da aljanna shine aqaba din wato malamai sun yi fassara daban-daban game da aqaba din wato kamar Ubangiji yana cewa me zai hana ba zai yi ayyuka waɗanda za su iya sa shi ya ketare sirati ya ketare wahala ya samu kufuta ya samu tsirara a gobe kiyama ba maimakon ya tsaya na alfahari da kudin da ya kashe ko dai ya kashe su dan yakar musulunci ko kuma a'a yana gorantawa musulunci da cewa ya kashe masa wannan kudi maimakon ya yi wannan dan menene ba zai yi jajirce wajen aikata wasu manyan ayyuka da za su kufutar da shi ranar gobe kiyama ba wato kamar Ubangiji yana gaya masa cewa akwai aiki ja a gabanka akwai babban aiki a gabanka akwai wahala tana nan ba wannan ce wahalar ba wahalar tana zuwa gaba dan me ba za ka tsaya kai aikin da za ka iya ketare waccan wahalar ba har anan za ka rika kuranta gorantawa ko kana cika bakin cewa ka kashe kuɗi mai yawa Ubangiji sai ya bayyana wannan aqaba din bayan ya girmama sha'anin lamarinta ya ce wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai abinda ake cewa aqaba wannan istifhami kamar da muka shafada ba tambaya ce ta neman ansa ba ba tambaya ce ta dan ba sani ba a tambaya ce ta a girmama lamarin wato ana so a gaya muka cewa aqaba din nan lamarin ta babba ne lamarin ta mai wato mai girman sha'ani ne ya kamata a ce tunaninka ya dawo kanta domin ka san yaya zaka ketare ta wa ma adraka bal aqaba me ya sanar da kai abinda ake cewa aqaba to sai Ubangiji ya bayyana wannan da yace faqqu raqaba faqqu raqaba kamar yace hiya faqqu raqaba wato ita ce waɗannan ayyukan manya kamar yanta bawa ko baiwa faqqu raqaba yanta baiwa raqaba anan asalin raqaba tana nufin wuya to amma larabawa sun yi amfani da kalmar raqaba dan su nuna bauta saboda akan gane bayi yayin da aka shigo da su gari bayan an je an ciyo yakin an ciyo su a yaki to akan gane su ta hanyar sarka wato da ake sa musu a wuya ana jan su to ta haka ne ake gane cewa waɗancan wancan gungun bayi ne domin ga su sarka nan an ɗauro su da ita a wuya to wannan sarkar da take wuya ita ta sa ake cewa bawa wato raqaba haka ce raqaba jam'in sarqab ana nufin bawa ko baiwa da mace da namiji duk ana iya cewa da su raqaba to
kamar yadda aka sani rayuwa ta Larabawa kafin zuwan musulunci rayuwa ce ta yaƙe-yaƙe da rigingimu da tashi-tashin hankula dan abu kankani da bai taka kara ya karya ba sai ya haddasa husuma da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe a dau shekaru ana ta yi wani lokaci makanin kabilu makusanta juna ƴaƴan babbanni a yi ta faɗa a yi ta zubar da jini ba ƙaƙƙautawa to a cikin irin wannan yanayi na yaƙe-yaƙe duk wanda aka samu aka kama mace ko namiji to ya zama bawa shikenan za a taho da shi ya yi ta bauta a cikin al'ummar da ta kamo shi to daman cikin ganima da za a samu akwai bayi to musulunci ya zo ya samu wannan yanayi a cikin Larabawa ba abu ne mai sauki cikin kankanin lokaci a ce a daina wannan harkar ba ko duk wani wanda yake da bawa ya sake shi ya zama da wannan babu hikima a ciki kun san shari'a ta sauka bit tajrij da haka in musulunci da zai ce dukkan musulmi da suke rike da bayi waɗanda suke abin nan bayi ne nasu da suka kamo daga suka samu daga kafirai duk su sake su to su kafirai ba za su yi wannan ba in an yaki a ce kar ku kama bayi to su ɗan abokan husuma su za su kama to kaga a nan za a sa wato musulmi a tsaka mai wuya su kama sun yi laifi su ki kama to su an kama nasu to sai musulunci ya kawo su hanyoyin da za a iya wato kashe bauta ɗin har a waye gari ba ma bawa ba ka saka ga yawancin kaffarorin duk da za a yi sai a ce maka da ƴanta bawa tahriru raqaba tahriru raqaba ba dan ko ba dan a samu saukin wato a samu wato sha'anin bauta din da bayi din su yi sauki domin in kai abu aka ce cikin abin da zaka ka ƴanta baiwa sannan hadisi suka zo fadaitarwa game da sha'anin ƴanta baiwa bayi kamar hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqa Allahu bi kulli irbin minha irban minhu minan nar hatta innahu la yu'tiqu bil yadi al yada wa bil rijli al rijla wa bil farji al farja to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake duk wanda ya yanta baiwa ko bawa mu'mini ko mu'mina ubangiji zai yanta kowace gaba daga jikinsa maimakon gabar da ya yanta a jikin wannan bawa saboda haka ubangiji zai yanta gabar sa shi daga shiga wuta saboda gabar da ya yanta a jikin wannan bawa saboda haka hatta ubangiji zai yanta hannunsa da hannunsa kafarsa da kafarsa gabansa da gabansa wato duk wata gaba ta jikinsa ubangiji tunda kowane mutum kusan abu ɗaya ne wato na kiran halitta ya kunsa kamar ubangiji ya ce idan mutum ya yanta baiwa ko bawa ubangiji shi ma zai yanta shi daga wuta to kaga wannan kwadaitarwa ce ga yanta bayi to ta haka kusan aka rika samun saukin su sannan kuma a idan ba a manta ba ita wannan sura ba tana cikin surorin farko da suka sauka a Makka a wannan lokacin a bayi su ne tabaka ta ƙarshe wato aji na ƙarshe na ƙasa na ƙarshe a cikin al'umma ta Laraba a Makka da ake rayuwa da ita sannan da musulunci ya zo sai ya zama suna cikin na gaba-gaba wanda suka musulunta to sai ya zama iyayen gidansu suna gada musu azaba wasu ana kashe su wasu ana azabtar da su ana wahalar da su to kaga a nan ma akwai hikimar musulunci ya faɗaitar akan yadda za a ceto waɗannan bayi daga hannun iyayen gidansu ga azabar da suke sha wanda kamar yadda aka sani a bayi da dama waɗanda suka zama manya-manya a cikin wannan addini na musulunci sun gamu da azaba iri-iri a hannun iyayen gidajensu kamar Bilal ibn Rabah kamar Ammar ibn Yasir da mahaifiyarsa da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya kamar irin su Amir ibn Fuhaira kamar irin su Ummu Ubais da wata da ake kira Zinnira da wata da ake kira An-Nahdiya da ƴaƴanta mata biyu da sauransu da dama waɗanda suka riga ganin azaba iri-iri a hannun waɗanda suke iyayen gidajensu ne bayan sun musulunta kun san Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin ayyukan sa manya-manya da ya fice da su da ya fice da su tun farko-farkon musulunci wajen aiwatar da dukiyar sa ya ga cewa ya'yanta bayi shi ya yanto Bilal bayan yana cikin wani hali na azaba da Umayyah ibn Khalaf yake masa uban gidansa ana sa shi a rana bayan garjin rana wato rana ta take a sa shi ya yi reran kansa sama a dauko wato falalan dutse a dora masa akan kirji ba ci ba sha ana masa bulala kuma ana cewa ya kafirta da Annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya ki yarda ya kafirta da Annabi yana ahad wanda ganin haka sayyidina Abubakar ya fanshe shi a wata ruwar an ce ya fanshe shi da wani bawa wanda shi kuma bawan na sayyidina Abubakar wanda ya ki musulunta sai ya ce maimakon haka ga bawa ka karfa ina da shi ka karbe shi yana addinin ku daya ni ka bani Bilal ya yarda ya karbe shi ya bashi Bilal daga wannan lokacin ya yanta shi wanda har ta kai sahabbai kamar sayyidina Umar yana cewa Bilalun sayyiduna Abubakar sayyiduna a'taqa sayyidana wato Abubakar shugaba ne gare mu kuma ya yanta shugaban mu wato yana bawa Bilal ibn Abi Rabah girma kamar yadda yake bawa sayyidina Abubakar girma haka nan Adir ibn Fuhaira wanda sayyidina Abubakar shi ya kubutar da shi wanda aka kashe shi a yakin Badar da sauransu kamar ita ma wannan Zinnira da Ummu Ubay sai sayyidina Abubakar ya yanta su haka nan Addadiyya da ƴaƴanta biyu suna karkashin wata kafira arniya tana gana musu azaba iri-iri wata rana sayyidina Abubakar ya gani ya yi mata nasiha ta daina irin wannan sai ta ce to ai kai ka bata duk ku ka bata su ana wanda addinin naku shi ya bata su in ka ji haushi ka fanshe su sai ya ce nawa ne ta faɗa abinda ta ga dama ya ce to gashi dan take ɗauki kuɗin ta ya bata ta aike su da goran nono sai suka abin nan sai ya ce da ita to shike sai ya ce da su to shike na tunda na ayyanta ku yanzu ku watsar da goran ta tunda yanzu ku yaya ne suka ce a bara mu yi mata wannan aikin tunda mun fara to haka sayyidina Abubakar yayi ta amfani da dukiyar sa allazi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbi al'ala wa la sawfa yarda haka yayi ta amfani wajen kokkura kabadin wajen iqtihamul aqaba da ubangiji yace falaqta hamal aqaba to kaga wannan shi zai inda a ce akwai al'ana alfahari da dukiyar da aka kashe dan Allah sayyidina Abubakar shi zai yi wannan inda a ce wato cewa alaftu malal lubada din daidai ne to kira sayyidina Abubakar su za su yi wannan dan su suka yi iqtihamul aqaba su suka kutsa suka shiga wannan kwazazzabo suka haye wannan gadan suka shiga wannan rinsin suka fita saboda ka in akwai abinda za a goranta da goranta wata halatta da su ne shi yasa lokacin da sayyidina Abubakar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba yake cewa inna Allah khayyara 'abdan bayna ma indahu wa bayna dunya wa bayna ma indahu fa khayyara ma inda Allah ubangiji ya ba wa wani bawan sa zabi tsakanin abinda yake ga gurin Allah da wannan duniya wato ya bashi zabi tsakanin duniya da abinda yake ga Allah fa khara ma inda Allah sai ba wannan ya zaba abinda yake ga Allah da wannan lokacin sai Abubakar yayi kuka wato ya fashi da kuka Abu Sa'id al-Khudri yake cewa sai muka kasa gane menene dalilin da zai sa wannan datti ne ya kama kuka dan kawai an yakun abdun khayyara bayna ad-dunya wa ma inda Allah fa khara ma inda Allah dan kawai an bawa zabin ya zabi tsakanin duniya da abin da yake gurin Allah ya zaba abin da yake gurin sai ayi kuka kuma wato su ba su fahimci dalilin kukan ba daga baya sai yake cewa wa kana Abubakar a'lamana Abubakar ya fi mu ilimi ashe wannan hannunka bai san dace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mutu cewa ajalin sa ya mutu dana ajalu a ba sai wasa gane ba wannan bawan kuma manzon Allah ne ba wani bane to bayan aya haka shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila Ubangiji ya rike da badadai kamar yadda ya rike Annabi Ibrahim alaihi salam badadai, wanda ita ce wato shine mukami wanda yafi kowanne kusa zuwa ga Ubangiji, mukamin da yake nuna tsananin soyayya da kauna da babu sama da ita. Ce law kuntu muttakhidan ahadan khalilan la takhassu Abu Bakr, da akwai wani nima da zan mai da shi badadai na, to da sai zama Abu Bakr ne. Walakin uquwatul islam afdal, sai dai dan uwantaka ta musulunci. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai cigaba da lallashin sayyidina Abu Bakr, ce inna min amanni nasi alayya fi mali fi nafsihi wa malihi Abu Bakr, ce wanda zai iya cewa ya mun a karan kansa da dukiyarsa to shine Abu Bakr. Wato din akwai wanda ya halatta ba halal ba bai dace ka goranta ba wanda dan kai masa wani abu, to anan Annabi yana nuna irin ihsanin da sayyidina Abu Bakr ya yi wa addini. Da a ce ya halatta wani ya goranta ba wani ihsani, to da sayyidina Abu Bakr. To haka da a ce ya halatta wani ya rika cika baki da ya kashe wa addini kudi, a halattu malal lubada, to da sayyidina Abu Bakr ne. Domin waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa shi yayi fakkuran aba, wato yanta wuyaye ko yanta baiwa, shi ta yanta bayi a lokacin da musulunci yake cikin tsaka mai wuya, yake shan wato suka, yake shan duka a hannun makiyansa, makiyansa suka zagaye shi ta ko'ina babu ta yadda zai lumfasa a wannan tsananin wato lokaci mai tsanani. A wannan lokaci sai Abu Bakar ya riga fitar da kudinsa yana aikin alkhairi da shi. To wannan ita ce aqaba. Anan da wai ce fakku raqaba, dukkan wato wani abin da zaka yi ka yanto mutum daga cikin wani garari da yake ciki dan uwanka musulmi, yana cikin fikakur raqaba, yana cikin fikakur raqaba. Wato ko kursuna ne aka kama shi ana buƙatar a biya wasu kuɗi dan a sake shi, wanda ya sha bamban da ka sai bawa ka yanta. A yaki ake tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, sai waɗancan suka kama waɗanda suke musulmi ne, sai suka ce ba za mu sake su ba sai kun biya kuɗi kaza kaza kaza. Sai kawai wani bi kirji ya ce zan biya, nawa ne a gaya mu? Nan take ya ɗauko kuɗi ya bada, ya take kuɗi ya ce ga su nan. To wannan yana daga cikin shi ma fikakun raqaba. Ko mutum ne ya ci bashi, bala'i ya sauka akan dukiyar ta salwanta, shi kuma mai bashi ya kasa haƙuri, ya kasa zuriya, ya kasa masa rangwame, da aka ya maka shi ko aka maka shi kurkuku. Labari ya je kunnen wani bawan Allah wanda Allah ya bashi hali, ya ce to nawa ne kuɗin kaza ne, ya ce to gashi a sake shi. Wannan yana cikin fakku raqaba. Ce sai aka ce a zakka a bawa wal gharimina, waɗanda suke da nauyin suke da bashi a kansu. Duk da malamai sun yi tafsiri a nan, ba kowa ne zai je ya ci bashi ba kuma ya zo ya mika hannu ya ce a bani in biya. Sun ce sai wanda aka san cewa ba ɗabi'arsa ba ce ya rika ciye-ciyen bashin mutane yana cinyewa. Wato wanda shi ba ɗabi'arsa ba ce, amma mutum ya zo ya ce shi zarim ne, ya ci basussuka sun masa nauyi, ga iyali, ga ƴaƴansa a makaranta, ga wasu ba su da lafiya, ga kaza, gidansa ba abinci, a taimaka masa. Aka ɗau kuɗin zakka aka bashi, ya warware bashinsa, ya samu ya sai abinci, ya yi jari kwana biyu ko shekara ta zagayo, sai ga shi kuma ya zo wurin wurjan, ya ce ni ɗin nan ne dai da na zo bara, bana ma ga shi halin da na samu kaina. To wataƙila an daure an kuma taimakonsa karo na uku kuma sai ga shi. To ba zai zauna kuɗin zakka ya zama nashi ba, shi kaɗai. Sai ku bar shi, wataƙila wannan wasa yake da dukiyar mutane, wanda aka san cewa in an bashi gobe ba zai je kiyo ba su suka, dan ya san cewa in ya ci akwai waɗanda za su biya. To wanda sai a bashi ya ɗan zauna wasu ƴan kwanaki ko wasu ƴan watanni, in ya so daga baya a je a yi fakko raqaba ɗinsa. Da Allah ta ga ashe wanda zai taimakawa zo usratin, wanda yake cikin matsanancin hali, da taimaka masa ya biya masa bashi, shi ma wannan za ka littafa cikin fakku raqaba. Domin ka ƴanto wuyansa daga wulaƙanci, ka saman masa da ƴanci, don bashi yana daga cikin abin da yake mai da mutum ɗa bawa, ya sa shi cikin wani hali na ƙasƙanci da wulaƙanci, kaga ba zai hada guri da wanda yake bin shi bashi ba ba zai hada hanya da shi ba dan ku suka hadu to kaskancin duniyar nan zai rike shi a tare da shi ba zai iya magana da daga kauren miliya ba ba zai iya cewa la inda ya kamata ya ce la ba saboda adabin sa bashi saboda haka a cikin mulakanci yake kullum a gaban wanda yake bin shi bashi to kaga wannan yana cikin wani hali na rashin yanci idan aka biya masa wannan bashin to an yanta shi to kaga wannan ka'ida ce musulunci yake sawa ta cewa yana da kyau a cikin al'ummar musulmi wato a bar mutane su rayu cikin yanci ba cikin bauta da wulakanci ba a saman musu da wani yanayi na jin su ƴaƴa ne ba bayi bane duk abin da zai sa su rika jin su bayi ne to ai kokarin kawar musu da shi shi yasa Sayyidina Umar yake fada ga ma'aikatansa wanda yaga suna wulakanta talakawa jama'a ta'abattumun nas wa qad waladattum ummahatuhum ahrara yaushe kuka bai da mutane bayi alhalin iyayensu mata sun haife su ƴaƴa yaya za ku rika bautar da su ba kama su suka yi suka ce ku bayin mu bane a'a irin mu'amala da suke da su Sayyidina Umar ya kira wannan mu'amalar bauta ashe kaga yana daga cikin usul na an-nizam al-islami wato ka'idar an-nizam al-ijtima'i al-islami tsarin zamantakewa na musulunci mutane su samu yanci kada a bai da su bayi ko dan ana mulkin su ko dan suna ma'aikata a karkashin ka shikenan ka dauke su kana musu mu'amala yadda ake mu'amalar bawa ba su da katabus ba su iya bude baki su ba da shawara ba su iya ganin wani abin da ba daidai ba su ce ba haka ya kamata a yi ba to bai kamata a tsara musulunci a samu al'ummar musulmi cikin irin wannan yanayi ba to kaga wannan tun farkon surori da suka fara sauka a Makka aka fara kafa wannan usul din to kaga wani zai zo ya ce zai koya musulunci haƙƙin bil'adama musulunci da ya zo da wannan tun a farkon ayoyin da suka sauka aka zo da hukku raqaba ai muna ganin rikabul muslimin a yanzu a duniya irin halin kaskanci da suke ciki amma dukkan tsare-tsaren da dan adam yanzu yake takama da shi sun kasa yanto da waɗannan mutane daga cikin wannan halin kaskanci da suke ciki Falastina abin misali ne shekara sama da 60 a yanzu suna cikin hali da garama bauta ka ce za a baka mai kyau ka ci a baka mai kyau ka sha a baka makwanci a wannan hali da su Falastina suke ci hali ne na ko a mutu ko a yi rai yanzu da mutum yana zaune gidansa kafin ka ce mai sai ka ji an ce bom ya fada gidansa shi da ƴaƴansa da matarsa duk sun mutu yara a makaranta an jefa musu bom sun mutu a hanya an sa bom an mutu mutum yana tafiya a mota an jefa motarsa da bom ya mutu motar ta kone kaga wannan gare yanayi ma na bauta wanda larabawa suke yi wa ƴan uwansu da wannan yanayi amma tsare-tsaren tsarin duniya ya kasa yanko waɗannan bayan Allah daga cikin irin wannan yanayi da suke ciki kullum ƙara abun ƙara da malmala shi ake yi saboda haka kaga ba za a zo a goranta musulunci a ce ai tsarin musulunci ba tsari bane da ya dace da dan adam shi ne ya dace da ɗabi'ar dan adam domin shi ne ya ba wa dan adam hurriyar da ba wanda ya bashi domin shi ne ya ce dan adam alaƙarsa ta bauta tsakaninsa da ubangijinsa kawai take kowane ne bai isa a bauta masa ba babu addinin da ya yi wannan sai musulunci duk wani addini za a ga alaƙanta bautar mutum da wani ba Allah ba hatta addinan da aka saukar daga sama bayan an gurɓata su sun zo sun alaƙanta alaƙar mabiyansu da wasu wanda ake cewa rijalul dini su za su ba da gafara su za su yi maka wankan zunubinka wanda a musulunci babu mai gafarta zunubi sai Allah ومن يغفر الذنوب الا الله a musulunci tsakaninka ne da ubangiji ka nemi ya gafarta maka ya gafarta maka babu wani wanda zai ce saboda shi limami ne ko shi malami ne ko shehi ne ko wane ne yace ba za a gafarta maka zanubin nan naka ba sai ka ajiye kudi kaza ko sai ka kara guna ko sai ka kawo kaji ko sai ka kawo shaddodi ko sai kai kaza ko kai kaza a musulunci babu wannan idan kai wa Allah laifi kai tsakaninka ne da shi ka daga hannu ka roke shi kuma zai gafarta maka to kaga wannan tahrirul insani min ubudiyyati ghairillah danta dan adam ne daga bauta ma wani ba Allah shi yasa sahabbai lokacin da suka je Faris abin nan gazwatu na gazwatul qadisiyya lokacin da suka hadu da Rustum komandan Farisawa abinda suka je masa kenan yace ku su wane ne yace mu wasu ne da Allah ya tashi mu ibta'athallah wasu ne da ubangiji ya tako da mu لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى ظلم الإسلام مو وسنه ده ubangiji ya taso mu domin mu fitar da bayi daga bautar ƴan uwansu bayi zuwa ga bautar ubangijin bayi mu fitar da mutane daga zaluncin wasu addinai da wasu tsare-tsare da wasu dokoki zuwa ga adalcin musulunci saboda ka kaga tun farko abinda suka samu wato koyarwa ta addinin musulunci da ka babu wanda zai yi wa musulunci takama da cewa ai musulunci babu batun yancin dan adam a ciki akwai yancin dan adam a cikin dukkan wasu abubuwa abinda musulunci bai yadda ba da sunan yancin ka ka shiga yancin wani saboda haka akwai al hududul hamra akwai red lines da ke tsakanin yancin ka da yancin wani ka tsaya ka kiyaye yancin amma kar ka taba kuma yancin wani ka ce wannan ma yancin ka ne musulunci bai baka wannan damar ba to shine Allah ya ce a wata abun fi yawmin zi basghaba ko kuma ciyarwa a wani yini ma abocin yunwa wato audan da littan ne ce wato faqqu raqaba yana daga cikin iqtihamul aqaba in ba wannan ba ko it'amu fi yawmin zi masghaba ciyarwa a wani yini ma abocin yunwa wato lokacin da ake cikin yunwa ake da bukatar abinci ka dauki abinci ko ka sayo abinci ka zo ka bayar fi sabilillah dan ka taimaka wa mutane da suke cikin yunwa ubangiji ya sifanta yinin da ma abocin yunwa bai ce kawai ciyar da dukiya ba a ciyar duwa a lokacin da ake yunwa babu shakka lokacin da ake yunwa wato dan adam wanda yake da hali yafi kaffa da dukiyarsa dan yana tsoron abin da yayi tsawo kada shi ma ya zo shiga wahala ya tara abinci ko ya sayi abinci tsoro yake ya dauka ya bayar wasu ma su zo gobe ba su a waye gari shi ma yana bukata ya rasa to da ta wani yanayi ne da sai ne wato namijin gaske jarumi mai karfin imani shine zai iya kutsa wannan aqaba din kaga wannan ita matsalar cin aqaba ba kowa zai iya ketare ta ba sai wanda yake da imani domin a wani yanayi ne da dukiya take kara tsada kana jin yanayi ya wato abubuwa sun rikirkice kasa ta rikice ba kudi kasuwanci ya tsaya kar kuma ga kudi a gurinka a ce ka rika sayan abinci da kudin da kana bayarwa wannan ba kowa zai iya yi ba a lokacin zaka kowa ya matsi bakin aljihunsa sai daga inda yana bayarwa in yana bada goma sai ya dace kai a bada rabi karshe ma kaga ya dawo uku wataƙila ma kaga yana neman hanawa gaba daya ce a dakatar da abin nan saboda halin da kasa take ciki to sai Allah yake a wannan lokacin ake so ka ciyar lokacin da ake cikin wahala ko dai saboda karancin abinci ba a samu ruwa ba kasa ta shiga cikin rashi ta shiga cikin fari abinci yayi kadan saboda ka ana bukatar tallafi ka fitar da dukiyarka ka sayo abinci daga inda ake iya samun sa ka taimaka ma wanda babu su wannan itsamun ne fi yawmin abin nan zai masa gaba ko kuma a wani yanayi na rashin lafiya da mutane za su yi ta ci ba sa koshi ko sai ana irin wannan Allah ya jarrabi wata al'umma a wani lokaci saboda wani dalili ya jefe su da wata annoba kaga mutum ɗaya ya ci abincin mutum goma bai koshi ba an yi waɗannan a wasu garuruwa ibn Ithaymi yana cewa a garin garuruwan Najd ma sun samu labarin an taɓa samun irin wannan annoba saboda haka ga abincin amma kai ta ci kai koshi mutum ɗaya ci abincin mutum goma ina abincin zai ce kana da iyali ka irin mai bataliyar nan wala faru sai kana da bataliya 'ya'ya 20 25 30 a gindinka ga mata a ce kowanne ɗaya ya koma mutum goma. Ai za ka ji jiki. To kuma ya zama fi yau zai masu gaba. Ga wannan sannan ga kuma ba abincin. Kaga akwai buƙatar wanda zai sadaukar da kai ya yi ta taimaka da buhunan abinci. A yi ta ci ba ƙaƙƙautawa har Allah ya kawo sauƙi. To wannan yana daga cikin ifa'amu fi yau min zima sunaba. Sai Ubangiji ya faɗuwa za a ciyar kowa ya fi cancanta yatiman za maqraba. Malaya ma'abocin kusanci. Wato wanda yake da kusanci tare da kai. Wato idan kana da dukiya ga malaya mai bukata, ga wani maraya mai bukata, amma wannan makusanci ne. Dan ɗan uwanka ne ko dan uwanka ne, kun hada wata dangantaka, wancan kuma ba ku hada wata, kuma dukiyar ba za ta isa ka wadatar da duka biyun ba. To al'auda wanda ya fi cancanta da ihsanin ka shine yatiman za maqraba, marayan da yake da kusanci da kai. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana faɗa a hadisin Salman ibn Abir, yana cikin Musnad na Imam Ahmad, yake cewa as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa wa 'ala dhir-rahim ithnatani sadaqatun wa sila. Wato sadaqa ka bawa miskini sadaqa ce. Idan ka bawa makusanci wanda yake da zumunci tsakaninka da shi, to ta zama abu biyu, sadaqa da sada zumunci. Wato za ka samu ladan sadaka ka kuma samu ladan sada zumunci. Sabanin idan miskini ne wanda ba makusanci ba. To kaga wannan musulunci yana nuna maka tartibul aulawiyat har wajen bayar da taimakonka. Wato ka jeranta abin wanne ne yafi, sannan wanne, sannan wanne. Kada kawai ka rika bayarwa irin kawai mai rabotin nan. Kai ka dubawa wane ne ya fi cancanta. Akwai lokaci da za ka zo suna maka fatawa, malam na fitar da zakka, akwai wata 'yar uwata da take aure, to amma ba ta samun abin da zai ishe ta, shin ya halatta in ba ta wani abu daga cikin zakata ko in ba ta zakata? To kaga anan za ka iya ce masa ya halatta, tunda ba shi ne ke ciyar da ita ba, tana da miji. Nafakarta ba a ƙarƙashinsu take ba. To amma anan za a iya samun ita wannan 'yar uwar tashi, watakila buƙatar ta da take da ita shi ne ba ta samun ta ci nama kullum, bai fi ta ci sau ɗaya a sati ba, tana cin nama sau ɗaya a sati, ita ce matsalarta. Akwai kuma wani can ko wata can wacce ita watakila sai a shekara ma irin an yi layyan nan a unguwa a san mata. Fi sabilillahi wa ya fi bukata. Kaga waccan ta fi bukata. Duk da wannan 'yar uwarsa ce, amma bukatar waccan ta fi yawa. Ko ma ba ta samun ma watakila naman ma. Ko an yi layyan ma tana cikin unguwar marwata, ba a ba ta komai. Kaga babu shakka ta fi wannan. Ita wannan tana cin nama amma ba kullum ba. Kuma gidanta da talabijin. Wato kaga bukatar hadda ba karin wasu kayan more rayuwa. Waccan kuma ga ta nan. Ba yadda take. To kaga anan ko da za ka ce ya halatta, to amma ai waccan ta fi cancanta. Saboda ka duba wanda ya fi cancanta abu ne mai kyau. Anan Ubangiji ya ambato yatiman za maqraba, saboda ga bukata ga kuma kusanci. Da za a samu wani wanda yake daidai da shi a bukata, amma ba shi da kusanci, sannan kuma dukiyar da kake da ita ba za ta iya baka damar taimaka musu su duka biyun ba. Ɗaya kawai za ka iya taimakawa, to a nan shi ne za ka ƙaddamar da yatiman za maqraba. Al-yatim mun faɗi wanda ake nufi da yatim, man mata abuhu wa huwa sabi wa lam yablugh, shi ne yatim wanda mahaifinsa ya rasu yana ƙanƙani bai balaga ba. Wanda mahaifinsa ya rasu bayan ya balaga, to shi ba maraya ba ne. Ko wacce mahaifinta ya rasu bayan ta balaga, wannan ba maraya ba ce. Ko wanda mahaifiyarsa ta rasu, mahaifinsa yana da, wannan ba maraya ba ne. Saɓanin abin da wasu suke fahimta, an ce maraya wani magani yake wanda babarsa ta mutu shi ne maraya. Sai ka ga in ya auro wata, sai ka kula da marayan nan. Gashi kuma shi ne ubansa. ce ki kula da mayara in yazo ya samu yana kuka kin gafa maraya ne babu kyaucin zalin maraya babu kyau kula da maraya zaka wannan ba maraya bane saboda ubansa daman shine cin sa da shan sa kuma yana nan dare ita uwar san da tana da rai shi uban ne ke taimaka mata ita ma saboda aka kasancewar babu mai taimaka masa shi ko bai yi karfin da zai iya fita ya nema ba shi yasa aka kirawo shi maraya da zarar ya balaga to ba maraya bane saboda yanzu kaga kattin ƴan mata sun balaga amma sai a rika cewa marayu ne ai marayu ne baban su ya mutu a kaidar musulunci waɗannan ba su ne marayu ba ta yi zama mabukata wanda suke cikin wani hali a taimaka musu amma kalmar yatim ba su ake nufi ba a musulunci ya faɗaitar kwarai da gaske wajen kula da sha'anin maraya a cikin suratul baqara ayoyi da dama sun zo kan maraya is'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair fa ammal yatima fala taqhar wala tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata wanda shi ma maganar maraya ne waɗannan ayoyi da suka zo suna nuna irin yadda ɗabi'ar laraba take kafin zuwan musulunci idan aka ce yaro karami ne ko yarinya karama ce mahaifinta ya rasu to shi kenan ta shiga wani hali duk yadda ya bari duk sai a kwashe manya su kwashe su cinye su hana ƙanana to shi yasa musulunci ya zo da sha'anin kula da maraya sosai Allah ce au miskinan za matraba ko kuma miskini ma'abocin tsananin talauci za matraba matraba wato kalmar matraba daga turab ne turab ita ce turbaya ma'abocin turbaya abinda sai sa suke kiran fakiri da ma'abocin turbaya suna nufin ba shi da komai kuma ce laysa lahu shay'un illa turab kire sai lahu shay'un illa turab ba shi da komai sai turbaya to sai kasa tunda ita ba sai aiki ba in ba kasa zai iya mai baka ba to babu abinda zai iya baka saboda kaga ya zama miskinan za matraba la shay'a lahu kuka ce za matraba ko la sikan bitraf saboda talauci ba shi da komai hatta shimfidar da zai shimfida a gidansa babu sai dai kwanta a kan ya yi shimfida da kasa saboda a kasa yake kwana ba shimfida da zai kwanta kaga tsabar talauci kenan wasu malamai suka ce za matraba ana nufin kamar sayyid ibn zubair ya fassara shi da huwa alladhi la ahada lahu da ba shi da kowa da zai taimaka masa bai san kowa ba ba shi da dangi ba shi da abokai ba shi da ƴan uwa ko makota ba su taimaka masa ba kuma ga shi da bukata kila yana kwance a gida ba lafiya ba ya da dangin iya na ko na baba shi kadai ne a unguwar ga shi kuma miskini yana cikin wani hali to taimaka masa wallahi yana daga cikin abin da yana cikin iktihamul aqaba wato kusa wannan aqaba din da ketare ta sannan ubangiji yace summa kana min allazina amanu summa anan laysat littaraqi kamar da suke fada laysat littaraqi az-zamani ba ana nufin in kai wannan sannan kai imani ba kamar yadda aka fahimci summa tana nunawa a'a wannan summa suna cewa littartibi dhikri ne wajen kawai rattabo su a ambato ne amma ba a wajen aiwatarwa ba shi yasa ma kana ta zo wanda fi'ili ne ma'azi kaga kace summa kana min allazina amanu sannan ya kasance wato ya riga ya kasance sannan zai waɗannan abubuwa ya riga ya kasance daga waɗanda suka yi imani saboda haka kaga ashe waɗannan abubuwa duka ba za su zama iktihamul aqaba ba sai in akwai imani idan babu imani to mutum ko yayi su a banza yayi ko yayi su a banza bai shi yasa lokacin da nana Aisha ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da Abdullah bin Jur'an wani hamshakin mai kuɗi ne a jahiliya da yake raba dukiya ido rufe yake sa a yi kabakin abinci manya-manyan tukwane za a girki a kofar gidansa wanda za a iya ɗebo mutane kaddi a zuba a cikin tukwanen a rufe ba tare da sun cika ba haka zai sa a dafa abinci a rika rabawa in miskini yazo a bashi in babban fakiri yazo a bashi in ibnu sabili yazo a bashi kullun cikin bayarwa yake Aisha radiyallahu ta'ala ana ta kira Rasulullah yanzu wannan aiki da yake na sadaka da sada zumunci da taimakon mabukata za ku taimake shi ranar gobe kiyama wato za ka amfane shi a ranar gobe kiyama Ubangiji ya ce ya tafi aljanna tare da waɗanda suka yi imani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabnata siddiq ba za su amfane shi ba innahu lam yaqul yawman rabbi ghfir li khati'ati yawm ad-din ba ranar da ya taba cewa Allah ka gafarta min kurakurai na ranar gobe kiyama bai imani da ranar kiyama ba bari ya roƙi Ubangiji ya gafarta masa saka ba mu'mini bane ba musulmi bane wannan aikin da yake yi anan za a biya shi a duniya ta hanyar bashi abinci da bashi lafiya kamar da annabi ya faɗa in kafiri yayi aikin hasana ubangiji sai ya biya shi anan duniya ta hanyar bashi ci da sha da lafiya saboda haka wannan lafiya da kafirai suke ciki da abinci da kuɗi da waye da suke banta ma a ciki duk biyan su ne ubangiji yake koda a ce sun kyautata ma wani sun dada da wani anan suke ake biyan su an je lahira ba sabu ubangiji komai sai a caje su da kafircin su da haka ubangiji madaukakin sarki ya sharɗanta imani kafin a karɓa a karɓi aikin mutum wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun wa ulaika kana sa'yuhum mashkura ubangiji ya ce wanda yake nufin lahira sannan yayi aiki domin ita lahira wa huwa mu'minun alhalin yana mu'mini kaga in baya mu'mini wannan ba zai amfane shi ba sannan Allah ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wadannan sune aikin su yake abun godewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wani dace wanda yayi aiki kwarai namiji ne ko mace sai ya ce wa huwa mu'min alhali yana da imani saboda ka imani sharadi da ayyuka na kwarai amma wani saboda yayiwa ayoyin Allah karan tsaye ko musuluncin gaba daya wani marubuci yana ce da shi ka bi huwaidi irin yana nan a Masar ga ma abota kallon irin su aljazira za su ga wata rana ana hira da shi akan abin da ya shafi addini wai shi mufakkir ne islami islamic thinker to akwai sanda ya rubutu a jarida wai yana kokawa ya ji Kuwait ya ga wani malami ya takarkare a kan mimbari yana ta hutuba yana tsire wa kafirai yana cewa ƴan wuta ne kaza kaza wai abin ya bashi takaici a ce ana magana irin wannan alhalin masallacin da yake ciki ya dubi fitilun da suke ciki duk daga kafiran nan ne ya dubi fankoki da suke kada daga kafiran nan ne dan doman ma da ake kai ake sallah akan ta kafiran ne suka yi ta kai ya dubi har ta bututun magana microphone da limami yake wannan maganganu a cikin sa kafiran suka yi shi kai ya dubi agogon sa ma dan Switzerland ne yace yanzu duk wannan ayyukan da suka yi manya manya gindima gindima a ce wai ba za su tafi aljanna ba kai sai ka tafi aljanna wannan ya taɓa rubuta wannan yana da a cikin wani littafi da aka rubuta al-asriyun mu'tazilatul yau yana daga cikin mu'tazilawa har ga rama mu'tazilan da ba haka shi yana ganin ya za a ce wanda ya kirkiro wutar lantarki da duniya yanzu take amfanuwa da ita dan yana kafiri ko a ce ya tafuta shi tunaninsa ba zai bashi ko wanda ya kirkiro jirgin sama gashi ana tafiya hajji a ciki ana zuwa ibada kawai a ce shi wuta zai tafi wani ya je ya hajje shiga aljanna a jirgin saman da ya girgu to wannan kaga aiki ne da hankalinsa ya bar ayoyin Allah kuma hankalin nasa ma bauɗaɗɗen hankali ba tsatsan hankali ba tunda da ya yi aiki da hankalinsa yadda ya kamata sai ya ga cewa shi wannan da ya ke cewa ya kirkiro jirgi nemomin Allah nawa ne tare da shi sannan wannan kirkirar jirgin ma tana daga cikin nemomin Allah da ya bashi dan me ba a ba wani ba sai shi saboda haka kaga wannan ni'ima ce ta Ubangiji da yawa da Ubangiji ya yi masa ya bashi rai ya bashi lafiya ya bashi abinci saukan masa da ruwan sama tsorai suka fito ya ci ya sha ya koshi ya shaki iskar Allah dan ya kirkiro jirgi kawai sai ya shiga sai ya saba Allah ya kafirce yadda yake so shiga aljanna to ya biya Allah waɗannan abubuwan tukunna a yi lissafi in ya biya sai a ce to jirgin a dawo kansa sinadarin da har hada hadan da ya dinna shi ne duk abin da zai hada jirgin nan halittar Allah ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to duk ya dawo da Allah ai kayan sa da karafunan da waye duk karafunan muazzalan hadisi ba wajin da saukar da tarho ko shi ya halicci karfa to duk ya dawo da Allah kayan sa ya nuna mana jirgin sa sai shi da komai to kazo kana fafatu cewa ya za a ce waɗannan bayan sun kaddamar wa da al-insaniyya humanity irin waɗannan manyan manyan ayyuka a ce wasu tafu su tafuta mu ba mu komai mu tafi aljanna ba ka Allah yake sha'anin sa ba ubangiji cewa yi nayi ku bauta mu in wani abin da ya baku taskhiri ne ubangiji sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min duk ya sakhara muku ne dan ku amfana da su ku bauta masa sai ka amfana da abin ka ce ba za ka bauta masa ba ka mori kayan sa ka ce ba za ka bauta masa ba ka mutun ya aje ka a gidansa ya baka ci da sha da komai ya kula da lafiyarka ya ce amma ga aikin da nake so ka mun kai bai kai ban ruwa ga fulawoyin nan da safi sai ka ce za ka ci ka sha ka kwanta a gidansa amma ba za ka yi komai ba babu shakka zai fatattake ka ba zai farka ba to haka ne ka ce ka sauka wato ubangiji ya saukar da kai a doran kasa ya hore maka dukkan waɗannan abubuwa dan amfanin ka amma kai buƙatar kanka bauta masa ka shiga aljanna sai ka ce duk zan mori waɗannan abubuwan da ka ban amma ba zan yi bautar ba kuma sai a ce mutum a dan menene za a ce an saki wuta an yi zalunci shi ubangiji ba zaluntar kowa don haka imani sharadi ne sai da shi ne aiki yake karbuwa sannan ubangiji ce wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhama kuma suka yi wasici da hakuri kuma suka yi wa juna wasici da tausayi suka yi wa juna wasici da hakuri hakuri kamar yadda aka sani kashi uku ne as-sabru ala ta'ati Allah as-sabru amma asiyati Allah as-sabru ala aqdari Allah al-mu'lima waɗannan nau'uka na haƙuri guda uku kila a same shi tare da mutum ya yi haƙuri a kan yi wa Allah ɗa'a wato yi wa Allah biyayya bin abin da Allah yake so yin abin da Allah yake so yana buƙatar haƙuri da juriya da danna zuciya da hana ta buƙatar ta da sha'awarta haƙuri na biyu as-sabru amma asiyati Allah ka yi haƙuri ka fasa saba wa Allah ka guji saba wa Allah ka kaurace wa saban Allah duk abin da yake Allah baya so ka bar shi ka danna zuciyarka ko tana son abin ka yaki dukkan wasu abubuwa da za su rude ka ka aikata abin ka yake su ka gaba ka aikata ba ka yi hakuri ka jure wannan shi ba hakuri ne sannan as-sabru ala aqdari al-mu'lima wanda kaddara mara dadi da za ta saukar maka ta babu ta mutuwa ta rashin lafiya ta mecece wani abu ne da za ka ce wayyo saboda shi ko zaka ji ba dadi ko kayan nan da zaka taka wani abu ya yanke ka ko kana tafiya motar ka tai faci to wannan aqdarin lahi mu'lima ne to kai hakuri ka jure kada ka yi kakaci kada ka kai kukan ubangijinka sai Allah me nayi sai ni ubangiji nayi kaza zaka ji arna ana wai wai Allah yake ce wai to kaga wannan bai san menene aqida ba wai har ya rika san wai shi yana kaza why me me yasa sai shi ma'ana duk wasu ba aka yi musu ba sai an yi gobara wuta ta cinye masa kaya yana why me to wannan kaga babu hakuri ala al-aqdar al-mu'lima da ka mata duk abin da zai same ka kai hakuri abin da ake nufi da hakuri a nan shi ne kada ka rika kai kukan ubangiji ga bayansa ga halittarsa dan akwai abin da za ka gani musamman cikin 'yan kasuwa lokacin da suke samu kasuwa wato ya zama na akwai ta caba-caba ana cabawa to ba za ka ji bakinsa yana godiya ba za ku gaisa ya kasuwa ya ce kasuwa alhamdulillah wallahi gaskiya ana samu alhamdulillah ba za ka ji ba amma ran da aka dan samu tsaiko dan abubuwa suka tsaya ko aka raba goda ba masu shigowa ba masu fita ba da kun gaisa ya kasuwa kai kasuwa sai da hakuri wallahi ba ciniki wallahi kwanan nan ba ciniki haka ake fita haka ake damu sai ta koka maka san da ya samu ba zai gaya maka ba amma san da ya rasa zai gaya maka me yasa da suka samu baka gaya mu ba me yasa yanzu da ka rasa ka kora mu da a ce da ka samu sai ka gaya mu in so kake mu taya ka addu'a mu taya ka godiyar Allah nan da ka rasa kuma in ka gaya mu so kake mu taya ka addu'a to sai ya zama da lokacin da kake samu bakin ka gum wani ma ba so a gare yana samu ka tashi za a yi canza wani abu a nan masallacin a ce a buga masa waya sai shu sai za ka ji amma da wasu abubuwan sai ka ji a tayar da addu'a wasu abubuwa sun taso to yana da kyau ka zama mai hakuri a al'afdar al-mu'lima wannan hakuri wajibi ne ba wai musahabi bane mustahabbin shine rida rida bi qada'illah wannan ba wai kowa yake iya yin ar-rida kana cikin bala'i Allah ka kada ta warwashe kana ta wato ana abin da kana ta kai ina aini yanzu da nake ji na ba kamar ma na fida yanzu nake to wannan shine rida ka nuna murmushi da wato ba za ka taba nuna wani damuwa ko ya ji to wannan ba kowa yake iya yin shi ba sai bayan Allah na koli sai wani yayi Allah ce wa tawasau bil marhama sannan suka yi wa duna wasici da hakuri wasici da tausayi wato suka yi wa duna wasici da tausaya wa duna tausayin duna wannan wani abu ne babba da ubangiji ya dasa shi cikin halitta sannan kuma musulunci zai kara karfafa shi ana san mutum ya zama mai tausayi mai tausayi ga na kusa da shi mai tausayi ga na nesa mai tausayi ga dan adam da ma abin da ba dan adam ba dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu tausayi Allah mai tausayi yana tausaya musu wato zai tausaya wa masu tausayi sai ya ce irhamu man fil ardi man fil ardi dinnan ya kunshi dan adam ya kunshi dabba saboda haka ka tausaya wa matarka ka tausaya wa ƴaƴanka ka tausaya wa iyayenka ka tausaya wa abokanka ka tausaya wa waɗanda suke aiki karkashinka ka tausaya wa kanana ka tausaya wa fakirai ka tausaya wa dabbobi kana da dabbobi ka tausaya musu kana da shanu ka tausaya musu kana da raƙuma ka tausaya musu kana da kananan dabbobi awaki tumaki kaji ka tausaya musu in kai ba abocin hawa doki ne ka tausaya wa dokinka in ba abocin hawa jaki ne ka tausaya wa jakinka wannan duk suna karkashin manfil ardi saboda haka ce manfil ardi ba ana nufin mutum kawai dan uwanka ba mage ce ka gani tana bukatar ruwa za ta sha akwai ruwan da take kusa da kai dauki ka bata duk wani abu wanda yake da hanta to wannan ubangiji yana yi wa mutum gafara yana bashi lada saboda tausaya masa to ballantana kuma ka tausaya wa dan adam ballantana kuma ka tausaya wa dan adam musulmi ballantana ka tausaya wa dan adam musulmi dan uwanka makusanci babu shakka wani yana daga cikin abubuwan da sukan tabbatar wa da mutum ya ketare akaba ya ketare ya kutsa akaba ya ketare ta sannan Allah ce ulaika ashabul maimun masu waɗannan sifofi sune ma'abota dama al-maimuna ya da ashabul yamin waɗanda za a ba su littafin su a hannunsu na dama a ranar gobe kiyama mun yi amfani da wannan saboda larabawa suna ganin abin da yake dama shine wato mai albarka shine mai kyau shine mai tsada shine abin bukata shi yasa za ka ga a Yaman ana ce da ita Yaman ka ce daga al-yumnu ne al-yumnu kuma yana daga albaraka ko daga al-yamin ne saboda tana da al-yaminin dakhili ala al-ka'aba gabashin abin nan a yaminin wanda ya shiga daidai sai tun kuma ka'aba ya shiga ta nan to ka Yaman tana damansa ku shi sa kira ta yamin ko Yaman shi yasa aqidar jahiliya aqidar laraba ta jahiliya duk tsuntsun da ya fito daga jihar Yaman to ana ga wannan mai albarka to aka tabayyur da suke yi su fita su ga cewa tafiyar nan da za a yi da sa'a ko ba sa'a ta hanya biyu ko dai ya tsaya yana jiran ya ga tsuntsu ya fito in ya fito daga jihatul yamin ko jihatul yaman to shi kira zai ce wannan tafiya akwai sa'a dan ga tsuntsu daga yamman daga yaman ya fito daga jihar dama ta ya fito idan ya fito daga ya abunsa ko ba sa'a saboda haka sai koma ko kuma ya tashi tsuntsaye din ya gan su din ya ga sun yi jihatul yamin daman sa ce to wannan tazira akwai sa'a baka sun ku ya bashi sa'a kawai sai don ko sun yi hagun sa shimal to ba zai tafi ba saboda camfe dama da suka yi ko guri ya zo ya samu majalisi ya ce ka sai hagu ba zai zauna ba sai ya fasa ba da musulunci duk ya rushe wannan in ka zo guri ka samu duk inda ka zauna yayi ba magana cewa shi yasa ma maimakon a kirawo hannun hagu da shimal sai ka ga wani lokaci an kira shi da yasar ai kalmar yasar akwai tafa'uli a ciki don al yasar tana nufin sauki tana nufin sauki da saukakawa saboda kamar a nuna musu cewa hagun ba ita ce ke haifar da wani bala'i ko masifa ko wani abu ba saboda kar ku ɗauki hagun ma wani abu da za ku kyankyame shi sai ka kira ta al yasar ko musulunci ya zo ya canza musu wannan fahimta duk da an ba wa hannun dama matsayi babba domin a bambance hannun da za a fani da shi wajen ci da sha da karfa da gaisawa da kuma hannun da za a fani da shi wajen tsafta kada a zama ana yin amfani da kowane hannu sannan kuma a ce a sha da wannan kaga musulunci kuma yana son ya tsara maka abin komai ya zama tsaf-tsaf cikin tsari kake yin shi ba wai saboda zatin hannun yana dauke da bala'i inda Allah ya gada ma sai ya sa hagu shine za a rika yin abubuwan da shi wannan kuma ya zama da shi ake tsarki kawai da an zaba maka wannan ne aka zaba maka wannan shikenan aka kasa maka amma kakka dauka wannan to binan ala wannan shi yasa za ka ga Yaman Laraba suna ganin guri ne mai albarka mai arziki sabanin Sham Sham suna ganin guri ne mai shugubi shi yasa ba su kira ta Sham Annabi yace Allahumma barik lana fi yamanina wa shamina. Kenan dai ya kashe wannan aqida. Allah ka sa albarka a Yaman da Sham. Ubangiji ce ulaika ashabul maimana, wadannan sune na dama, ma'ana sune masu albarka. Walladina kafaru bi ayatina, wadanda suka kafirce wa ayoyinmu kuma hum ashabul mashama. Sune ma'abota hagu, sune ma'abota shubumi. Alayhim nawu musada akwai wata wuta a ran rufewa a kansu wato wutar da za a sa su cikin ta a rufe babu fita babu inda za su gudu su tsire wama hum bi kharijina minan nar wama hum minha bi mukhrajin haka babu fita daga ciki sun shiga wato suna da azaba ta har abada a cikin wannan wuta shi yasa ubangiji ya kira ta musada musada ay mutbaqa wacce aka rufe ta mughlaqatul abwab aka rufe kofofin ta babu magana fita saboda ka alkafiri babu magana in ya shiga wuta ya fita wannan har abada ya shiga Allah ka kiyashe mu wannan shine karshen tafsirin wannan sura da fatan abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam salatu wassalamu ala ashrafin nabiyyin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي تينا سنقيم سبيانا حديث بيك تيوى إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يأزر بالمسجدين كما يأزر الحية في جهرها وتأزر الحية في جهرها وأنا حديث نسيه yana cewa musulunci ya fara bako kuma zai koma bako kamar yadda ya fara wato musulunci ya fara bako wato musulmi suna ganin wato matsantawa da tsangwama a gurin waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba musulmi ba sun kwace komai a hannun shi haka musulunci yake tare da shi musulmi suna ta tafiya haka to haka musulunci zai zo kuma komawa bayan da yayi karfi zai kuma komawa wannan yanayi kamar halin da yanzu al'ummar musulmi take ciki yayi kama da halin da al'ummar musulmi take ciki a farko ya fara gariban ya koma bako yasa sai a zo a faɗa ba musulunci sai ga musulmin ma ko yana mamaki yanzu wanda a ce musulunci ne yana mamakin zaman tawar abin musulunci watakila ma ya shiga ya karabo kaga ya koma bako kamar yadda ya fara sai ya zuru bil masjidain zai tare a masallatai biyu wato Makka da Madina wannan Makka da Madina wuri ne wanda har alkiyama ta tashi ruhin imani ba zai gushe daga nan ba ko me take ji dai da zuciyarka ta taku ta takuru ta cinkushe da wani abubuwa na shubha na damuwa na rashin tsoron Allah in ka basu waɗannan gurare ne sai ka ji wani abu daban sannan gurare ne har gobe ba za a tarasa samun waɗanda suke bautar Allah ta kwarai a wurin ba ko ba waye zai je gurin to sai ya samu dai mutane na kirki a gurin saboda ka imani ce yake tarewa guri ne da dujal duk inda zai zagaya ya shiga a duniya iya zo nan ba zai iya shiga ba zai shiga ba Makka ba zai shiga Madina ba shi ne Annabi ya ce abin imani na tattarewa a cikin waɗannan gurare guda biyu Makka da Madina kamar yadda miciya take tattarewa a cikin ramansa bare ne shubha shubha shine dukkan wani abin da yake kama da dalili ba dalili ba ne yake kama da hujja amma ba hujja ba ce shi ake kiyo shubha wato za ka rikirkita maka kwakwalwarka da tunaninka shine da ake aka maka wata magana da wani zaurance da wani misali shi ba hujja ba ce amma aka maka misali duk ka rikici to wannan ita ake kiyo shubha yana daga cikin shirka mutum ya ce dan Allah dan Annabi ko dan Annabi ka ba da kaza ba a ce masa shirka wannan ba sunan shi shirka ba abinda malamai suke jayayya akan sa shin ya jaiz ne ko ba jaiz ba ya halatta ko bai halatta ba shine tawassuli tawassuli ne wannan abinda ake tawassulin da ake cewa shirka shine ka kira wani ba Allah ba ka nemi ya maka abinda Allah ne zai maka shi wannan shi ake cewa shirka amma wannan malamai suna tattaunawa ne akan halaccin fadar haka ko ko a bai dace ka fada ka ba ce dan Allah kawai wanda wannan dogon karatu ne da mun yi shi a cikin littafin qa'idatul jalila fi tawassul wal wasila littafin gaba daya daga farkon sa har karshen sa an yi kokarin bayyana meye tawassuli meye wasila saboda ka je ka samu wadannan ga suka darasi ta sai ne a nan masallacin aka yi wanda ya sa kudin al'umma sai ya mutu shin wannan kudin za a bawa magada ne ko za a bayar inda ya sata to ka ce ya sata kudin al'umma saboda ka in har an san wannan kudin al'umma ne da ya sata ga sa an san su sai a bayar wa da al'umma kudin ta ai ba nashi bane da ba wancan na sata ne tun da ya fashi ya kwace kudin mutane bayan nan sai ya mutu da aka zuwa ga kudin ba za ta ina ƴaƴansa ba idan ƴaƴan mabacci ku ne ba kudin baban ba su kudi sai an san su a kai musu in na gwamnati ne a kai wa gwamnati kudin ta fadakarwa ga wasu wadanda suke kama guri da alqur'ani wato su kama guri amma alqur'ani ne alamar cewa nan gurin ki wannan bai dace ba alqur'ani wani abu ne da wajibin kowane musulmi ne girba masa ya daga cikin sha'irullah man yu'addu sha'irullah fa inna min taqwal qulub man yu'addu sha'irullah wa man yu'addu hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih fa kada abin da yake sha'ir ne abu ne na bautar Allah to girmama shi yana daga cikin takawa girmama shi yana daga cikin aikin alkhairi alqur'ani abu ne wanda yana daga cikin abubuwa manya manya domin maganar Allah ce bai dace ya zama na ala kamar da ita alama da za ta hidimta maka kama guri ba wannan bai dace ba sa hularka me yasa ba za ka sa hularka ba ba ta ka maka ba ko ka sace a wani ba zai ci ka ataka mishi amma ya da in ta ka har ta ataka alqur'ani wannan ba daidai ba saboda ka sa hularka sa wani abu dai naka a baka ka guji sa alqur'ani a matsayin alama wannan ba daidai ba sannan shi kansa kama gurin shi kansa kama gurin ka zo ka kama guri kai tafiyar ka in ka zauna guri sai wani abu ya buturo maka da za ka yi a wajen ka dawo in ka dawo kai ka cancanta da gurin kamar yadda manzo Allah ya ce wanda ya tashi daga gurin sa ya dawo man qama min majlisi thumma raja'a fa huwa ahadu ka je kai wasu abubuwa a waje ko ka je ban daki ko ka je da alwala ko wani ya zo yana son ganin ka da gaggawa ka fita ka gaishi ka tafi ko ka manta littafin ka kace bara ka je ka dauko littafin ka duk wannan in ka dawo an ta hakubi amma haka kawai ka zo ka kama guri ka tafi kasuwa tabarakallah kada nufin kada wanda ya kuskure ya zauna sai ya randa ka gama abin da kake ka dawo wannan ba daidai bane ko kai waya ka ce a kama maka wani kuma gashi yana gurin ya riga ka zo amma shi bai da dama da zauna gurin saboda kai waya kai ka ce a kama maka to in aka ce waya za a yi kowa sai ya waya shikenan sai a zo a samu gurin ba kowa duk kuna can an kakkama mu duk gurare ne an riga an karaba kamar irin filan da zaki raba ake gina din kaga sai in zo da sanan ba gidi ba komai a face da masu su to musulunci ba to ayo guri haka da ana so a riga tsere da aikin alheri in mutane ya yi magana akan wannan a cikin wasu gurare a fatawarsu masu kama guri dan an dade ana irin wannan har yanzu in azumi ya zo a kasar Saudiya sana'a yake ko ba kama guri ne akwai da sana'a suke nan kama guri zai sai dar gumomi da yawa sauraka sai ya je tullasar da jiharin na Makka ko na Madina ya ta shimfidawa ya shimfida da ya shimfida ta shimfida ta akwai wanda sun riga sun biya shi kudin a kullun ko dai a kullun an yi jinga da shi kullun riyal 50 ko riyal 100 sauraka an yi lissafi kwanakin Ramadan nawa ne an cike kudin an bashi ya sa alƙi da duma da ba a biya ba in wani yanzu yake so ya bi waya ce akwai guri ko ko ya tsare ai akwai sauraka sai kaga ya zo ya shimfida da dubobi sai ya kwanta bi ya kafa sa wajin da masu su alhalin ciniki ya mai da abu wallahi wannan ana yi da azumi akwai da sana'a suke nan malamai sun yi fadan sun yi nasiha sun yi fatawar amma wasu saboda abin duniya da za su samu ba ruwan su akwai kuma waɗanda suke masu kuɗi su kuma sun ɗauki bautar kawai wani gayu ne ko wani da shaɗi ne da shaƙatawa kuma a rura talaka an fi ƙarfinka sauraka mu ba za mu zo masallacin da wuri ba amma ga buga neman kullum ko ka ko ka ko ba ko bane saboda mu muna da shi da ba karshe sauraka sai za ka fita tinda da al'asar amma kai ta fafa cikare da za ka samu sabon gaba abin da gagara shi ko sai ya sha ruwa ya yi hira da matarsa da ƴaƴansa ya ci inabi da tuffa sannan sai ya zo ya kikkitaro mutane saboda an kwatanta masa in ka zo daidai mutula kaza da duban ta akwai kuma waɗanda su suke jin wannan gurin da suke zaune kamar gadar shi suka yi kakan shi ma a nan ya rika zama saboda haka shi ba yanzu shekararsa 60 a nan yake zama da haka in dai ka zo ka zauna duk ya iya zo sai ya tashi ka oho ne dan shekara 80 ya riga ya bai da gurin nashi ne saboda haka duk yadda ya makara in dai zaka zo ka zauna in ya zo to wallahi ko ka tashi ko sa kwagirin sai buke ka ba ka dole ka tashi ya zauna to kaga duk wannan bai dace ba wannan yana magana akan ayar da take cewa fa ya zari ladina yuqaluna an amri wani sai yake cewa wai Ali radiyallahu anhu ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya ce goge wato a sulhul hudaybiyah yake ne ya ce ba zai goge ba wai ya saba umarnin manzo Allah umarnin manzo Allah hawa ne akwai umarnin da yake na wajibi akwai yaba da umarnin da wajibi sai wata akwai kuma umarnin da su yake na iltimas ne talab ne amma ba na wajibi ba saboda kaga annabi bai fushi da shi ba akan wannan alama ce da take nuna cewa wannan umarnin ba wai na ya tilasta mana sai ai asali ba annabi ne yace a goge ba abokin sulhu da suhaib shi yace a goge saboda haka annabi ya ce to a goge shi kuma ya gaba zai iya annabi ya karba ya goge wannan ba a cewa ya shiga cikin wadanda suka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da sani wannan ba daidai bane da ya cewa manzon Allah halifan Allah wannan ba kuskure ne Allah ba ya da halifa halifa shine wanda yake mai gurbin wani bayan wancan ya ta Allah kuma zakin wanda je ne wala halifan shi zake masa shi yasa ba a cewa khalifatullah ba a cewa khalifatullah annabi adam Allah bai kira shi khalifan sala inni ja'ilun fil ardi khalifatan bai ce khalifati ba ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi bai ce khalifati ba Allah ba ya da khalifa saboda sayyidina Abubakar cewa ce khalifatu rasulillah saboda ya ta manzo Allah ya karbi kayansa yanzu abinda zai yi ba zai yi shi ba da haka Abubakar radiyallahu anhu zai ci gaba da abinda shi yake yi wannan shi ake kira khalifa sayyidina Umar khalifatu abi bakr wato ya fa ya gurbin Abubakar to ubangiji shi ya fi karfin a ce wani abu gashi yanzu yana yi amma yanzu ba zai iya yi ba baya nan ya kaura ya kau wani yazo ya karba aikin sa babu wannan yasa ba a cewa manzo Allah ne kalifan Allah ko ta kaje ba da ka to irin jahilan da ne wanda za su faɗi daga gado da sura ya baka zalu ba san cewa suna faɗar abin da zai bakanta manzo Allah da irai ba
ini
ya to kita mace ce ta yi jini gwargwadon kwana 6 tana da tantunin haila ne sai daga baya ta fahimci ba ginin haila ba to za ka rama abin da ta bari na wato na salloli na ibada na idan ta bar sallah tana da tantun cewa ginin haila ne sai daga baya ta fahimci shi ba ginin haila ba ne da ruwa ce to za ka rama sallolin da ta bari a cikin wannan kwana na ina da lokaci yayi a guri ba ga zai nake wannan abin da muka yi